بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي أشرين دعوكو قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ديدة تليه تدى قوم شا تقوس وان دي 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 دا أشرين دا شدا قوات جولاي 1997 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي الخامس حديث نبي يرد تكين حديثا دا كتبت دا چيوا بحالت أينهن أي جني أكان قبر بكابا ko a daga ginin kaburbuka fiye da yadda shari'ar musulunci ta kawo. Qala Muawiyah radiyallahu anhu, Muawiyah Allah ya kara mishi yarda, yace ma'ana Muawiyah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, daya daga cikin kuttabul wahayi, sakartarori dake rubutun wahayi na alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shi ne yau ya ruwaito mana ainihin wannan hadisi. Bayan mun zo mun ji wannan hadisi, insha Allah za mu dan tattauna mas'aloli a takaice game da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama jumlatan, sa'annan kuma sai mu zo mu tattauna mas'ala ainihin game da Muawiya, a tattauna a ji abubuwan da ainihin Allah madaukakin sarki ya faɗi game da sahabbai, da ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi game da su sahabbai din, sa'annan da kuma bayanai da ainihin malamai suka yi akan ainihin sahabbai da kuma kan shi Muawiya din, insha Allah. قال معاوية رضي الله عنه, معاوية الله يقرأ مشير دايتي, إن تسوية القبور من السنة, للي ديديتا قبر بكا نادك كن سنة, معنى ديديتا قبر بكا كما يدى بيان يقباتا باوي الشافي سدك أصابا, أما أبرغور قدن أسد أكا فتر دك كن قبرين أديديتا أكا قبرين تيتدو كما قدن تاني تيحكا توان نينا دك كن سنة. ينا تكن إلم مستلل الحديث duk abin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace minas sunnati kaza, ko kuma kaza minas sunna, kaza daga cikin sunna ne, wannan hadisi hukuncin shi ainihin marfu'i, a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama, domin kai tsaye abin da sahabbai suke nufi da sunna ba ra'ayin su ba, amma ra'ayin malamin su wanda ya samo daga Allah, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa qad rafa'atil yahudu wan nasara, Muawiya yace hakika kristoci da yahudawa sun daga kaburbukan su sama da ainihin yadda shari'a ta bari. Fala tushabbihu bihima, kada ku sake ku koyi da kristoci da yahudawa. Rawahu at-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir, al-Imam at-Tabarani yarwayto ainihin wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir a cikin juz'i na 19 shafi na 352 lambar hadisi na 823 wa isnaduhu sahihun. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي إسناد وانا حديثي من إنغانشيني. قال في المجمع الإمام الحيثم يافتي أتكي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يجي ورجاله رجال الصحيحي, متانا دسك رويتو وانا حديثي, متانا دك رويتو حديثا لك يتكين أينهن صحيح البخاريني. نافتا منغان وانا تو وانا أينهن شيني حديثا دا أينهن سيدنا معاوية الله مدوك كنسركي قارا مشير دا ya ainihin ruwaito. Yana daga cikin manyan dalilan da yasa muke son mu tattauna bayanai dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma musamman akan Muawiya, saboda an wayi gari yanzu ƴan Shi'a sun raya waccan muguwa kuma bakar al'adar su ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman Muawiya wanda shine al-ghardul akbar, shine babban target din su, shine karan baran su, duk inda suka tashi zagi to Muawiya suke hari musamman, sannan kuma jumlatan suna ainihin nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine muke son, kamar yadda a ƙarshen karatunmu na wannan littafi muka yi bayani cewa kar ka sake ka saurari laccocin masu laccoci waɗanda suke batattu, amma ka saurari abin da yazo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ainihin sahabban shi a cikin alqur'ani ne a cikin hadisai ne kuma ka ji daga cikin abin da malamai na ainihin sunna suka fadi to muka ce dama yana da kyau ka je kana karatu don kar ka zauna an ka zauna shine wannan mai lacca ya jaka wannan ya jaka wannan ya kada kanan kowa yadda yaso da kai dan me domin ka zauna baka karatu amma in ba haka ba malamai sun yi rubutu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai littafi usdul ghaba wannan littafi baki ɗaya yana bayani ne dangane da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam Majduddin ibn al-Asir ya rubuta shi akwai littafi na Ibn Abdul Barri an-Numari Allah madaukakin sarki ya ji kansu al-isti'ab na Ibn Abdul Barri al-isti'ab fi ma'rifatil ashab sunan littafin kenan sa'annan akwai littafi al-isaba fi tamyizus sahaba na ainihin al-imam Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Fathul Bari da Bulughul Maram da sauransu duk waɗannan akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akan tarihin daga malamai tun daga kan sahabbai har zuwa kan ainihin shekaru 700 na farkon musulunci ka samu littafin Siyaru A'lamin Nubala na Imam al-Mu'arrikhin al-Imam az-Zahabi ka karanta kaga abubuwan da aka fadi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to musamman kuma akan shi Muawiya to yaushe zaka je kana sauraron lacca mai lacca wanda ko karatun larabci bai iya ba inna ma zuwa yake kawai aka yi mishi lacca da turanci aka zagar aka zagan mishi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yazo kai kuma ya sawo maka alkyabba da nadi ya rike carbi wai kana ganin shi malami ne jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka duk mutumin da ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a kwaya daya wallahi alazim ya ga mahallaka baki dayan addinin musuluncin shi addinin banza ne ba ma guje ya fi shi kima domin ba ma guje bai shigo cikin musuluncin ba balle ta addin da shi wannan yayi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to dan haka a cikin alqur'ani dai Allah madaukakin sarki yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha Allah yace waɗanda suka shiga musulunci da dumudumin shi dinnan irin su Khadijatul Kubra irin su Sayyidina Abu Bakrin su Sayyidina Ali su Zaid ibn Haritha sauran manyan sahabbai dinnan da suka shiga musulunci da dumudumin shi sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar da kuma mutanen Madina waɗanda suka taimaka manzon Allah har Allah ya girmama su ya kira su al-ansar Allah da ya kira kowace kabila a duniyar musulunci da ansar ba sai waɗannan mutanen Madina ya yabe su kuma yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal-imana mutanen da suka ainihin zauni kasar Madina idan su suke da kasar Madina gidajen Madina nasu ne wal-imana ai kamar yadda ka san lallai Abu Ayyub al-Ansari lallai dole ka san mutumin Madina ne tabbas babu shakka akan haka to haka kuma Allah ya ce wal imani haka kuma suka mallaki imani kamar hular da ke kanka an tabbatar wannan hula ta kace mallakin ka halal dinka sai a ce kamar yadda ka san hular nan ta kace haka kuma waɗannan mutane Allah ya tabbatar da imani nasu ne yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal-imana yuhibbuna man hajara ilayhi wallahi babu mutanen da suka samu digirin girmamawa a duniyar musulunci irin waɗannan yuhibbuna man hajara ilayhi ka gwada kaga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗayan ya kullo kayan shi daga ƙauye yace ya dawo wurinka a bariki tsakaninka da Allah ya zuciyarka take farin ciki kake sai ka ce ya kawo maka liability ya kawo maka wahala kaza duk sai ka tattara munanan abubuwa ka jibga mishi amma su ba su taba ganin mutum ba amma duk wanda yayi hijira ya taho gare su sai Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi suna son wanda duk yayi hijira ya taho gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abinda suka dauka suka ba wani dan uwansu musulmi ba su jin sauran bukata ba sauran ganin kyashi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda abin nan nasu ne na musamman suka tattala dan kansu to suna fifita dan uwansu musulmi da ya hijira ya tawo kansu a bisa kansu su su hakura su dauka su bashi mun fahimci wannan sai Allah ya ce wa man yuqashuha nafsihi wanda duk aka kashe mishi bakar rowa da ke sa ganin kyashi fa ulaika humul muflihuna wadannan su ne za su samu aljanna
to wannan ayar akan mutanen Madina musamman ta sauka. Sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kar ku zagi sahabbaina, yace wallahi ɗayan ku ya dauki dutsen zinaran da ya kai girman dutsen Uhud, wani babban dutse ne, kana shiga Madina zaka ganshi, ɗayan ku ya dauki zinaran da ya kai girman dutsen Uhud ya bayar sadaka, sahabi na ya kawo tati guda na dabino ya bayar sadaka, yace wallahi naka bai kai na sahabi na ba, yace kai bai kai rabi ba ma, ka duba abin da ka bayar zinare ka bayar girman dutsen Uhud, sahabi ya kawo rabin tati na dabino kwaya biyar ko shida ya bayar, wannan kwaya biyar ko shida na dabino din nan yafi naka, saboda ba ana duba abin da kuka bayar bane, zuciyarku ake dubawa. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, zuciyar ake duba da darajar ka ɗaya da sahabi, to annabi yace kar ku sake ku zage ni. Annabi ya hana zagin su, shi yasa zagin su mummunan alkaba'i ne, bala'i ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo zai rasu, yasa aka dauko shi aka kawo shi kan minbari ya zauna, yayi huduba ya jawabi mai gamsarwa musamman game da sahabbai, sa'annan kuma ya ware mutanen Madina ya nasiha akan su, yace waɗannan mutane na Madina mu baki ne muka zo suka karbe mu hannu biyu, suka ba mu mata muka aura, suka ba mu abincin su, suka ba mu dukiyar su, suka ba mu jali, suka yi mana duk abin da ake bukata baki ɗaya a rayuwa, yace to na ga mutane suna zuwa suna cika Madina, me yuwa nan gaba a rinjaye su tunda su mutanen garin raguwa suke, baki kuma karuwa suke, yace don Allah ina roƙon duk wanda ya shugabanci al'amarin Madina, duk mutumin Madina in yayi laifi a yafe mishi, wanda ya kyautata a kyautata mai, wanda ya laifi a yafe mishi, wannan wasiyar manzon Allah kenan karshen rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan waccan aya da Allah ya yabi mutan Madina yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana, ko ka san akan wadanda ta sauka akan mutan Madina kamar yadda muka fadi, amma wata tabi'a wani sahabi ya nuna ba ko manzon Allah ya cikin mutane da ke yo hijira, ma'aiki gidan shi babu abinci sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, ya kasa sukuni, sai wannan sahabi ya lura annabi na cikin damuwa, shi din ba shi yake da shi a gidan shi ba fa, amma ya ga bari ya faɗi kalma ya aikin da zai huce wa manzon Allah takeicin da ya shiga, sai ya ce ya rasulullahi wannan bako na ka bani shi yau ya sauka gidana ya zan bako na, manzon Allah ya ce ka je da shi Allah ya maka albarka, saboda ya huce wa manzon Allah takeicin da yake ciki, a halin shi kan shi wannan sahabin shi ma ba abinci gidan shi, yana komawa sai ya samu matar shi, ashe ta samu wake tana bararrakawa yara za su ci suna ta kuka, sai wannan ainihin sahabi ya kira matar ya ce kin ga wannan bako ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin aya ta hijabi da kulle bata sauka ba, yasa mata da maza duk ana cudani farko-farkon addinin musulunci da aka dawo Madina, saboda haka wannan wake abin da nake so da ke ki lallabi yaran nan su bacci, in suka yi bacci sai mu zauna mu zuba shi a tire kamar muna ci, sai ainihin ki tashi kamar zaki dauko wani abu, dama fitila ce a ci balbal, sai ki buge fitilan nan sai ta fadi, in ta mutu sai a zauna dukkan mu a duhu, yana kai hannu muna kai hannu, sai ga kamar ci muke, amma kar ki sake ki ci ko kwa ɗaya, ni ma ba zan ci ba, mu ban mishi duk baki ɗaya ya cinye, amma mu rinka zura hannu ya ji kamar zamu wawashe ya sauri ya cinye, yace abin da nake so kenan, to hakan din aka yi, aka zauna bako ya cinye wake shi kadai, bai san abin da ainihin aka yi ba, daga shi wannan mutum sai matar shi sai Allah, gari na wayewa an yi sallar asuba, Allah yau manzon Allah wahayi aka saukar da wannan aya wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana, aka yabi mutanen Madina jumlatan wa tafsila, sannan manzon Allah ya ce Allah ya ga abin da kai wa bako na a daren jiya, ya ce kai da matarka ya baku aljanna, to mutanen Madina kenan jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? To mutanen Madina kenan irin kadan daga cikin darajojin su kenan. To bayan mun ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi, sai mu ji daga cikin malamai kuma menene suka faɗi. Za mu fara da al-Imam at-Tahawi Abu Ja'far al-Warraq, yaqulu at-Tahawi fi aqidatihi al-mashhura dama muka yi maka bayani tun a wancan ƙarshen karatu muka ce ya kamata ko baka samu wadancan manyan littafai na tarihin ainihin sahabbai ba. Ibn al-Jawzi ya rubuta littafi akan tarihin ainihin Muawiya da darajojin shi da sauran manyan malamai wadanda insha Allah ta'ala zamu zo mu fadi, amma ka nemi wannan littafi min aqwalil munsifin fi sahabiyyi al-khalifa Muawiya radiyallahu anhu muhadaratan alqaha fi al-jami'ati al-islamiyya bil madinati al-munawwara Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad. Shugaban jami'ar Islamiyya na da shine ya ainihin wannan lecture ce aka yi ta a jami'ar Islamiyya, ma'ana zantuttukan malamai masu tsoron Allah da fadar gaskiya game da sahabin annabi din nan kuma khalifa cikin khalifofin musulunci Muawiya Allah ya kara mishi yarda. To bari ka ji da ko ba za ka samu ba ka samu wannan littafi ba ka zo sai kai photostat dinta dududu naira 50 zuwa 60 ya isa kai photostat ka ji abubuwan da ke ciki. To ga abin da al-Imam at-Tahawi ya faɗi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tahawi ya ce wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, mu ahli sunna muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, amma ba ma zakewa game da nuna kaunar mu game da wani daga cikin su, ba ma zakewa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Muna kaunar su kauna daidai wa daida, ba ma zakewa, ba ma wuce iyaka, mu ne musu kauna yadda shari'a ta daidaita. Wala natabarra'u min ahadin minhum, kuma ba ma barrantuwa da wani daga cikin sahabbai, mu ce ba ruwan mu da wani cikin sahabbai, babu wannan. Wa nubghidu man yubghiduhum, duk wanda ke fushi da kiyayya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma muna kin irin waɗannan mutane. Wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum, duk wanda yake fadar wata kalma ba ta alheri ba ga sahabban annabi muna fushi da shi. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, mu ba ma ambata sahabban annabi sai dai da ambato na alheri. Wa hubbuhum dinun, kaunar sahabban manzon Allah addini ne. Wa imanun, kuma imani ne. Wa ihsanun, kuma kyautatawa ne ga Allah, domin su suka ruwaito littafin da Allah ya saukar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka ruwaito zantuttuka da ayyuka da ibada da duk kai da komowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka son su addini ne, imani ne, kyautayi ne ga Allah. Wa bughduhum kufrun, kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma fushi da su wannan kafirci ne. Wa nifaqun, kuma munafinci ne. Wa tughyanun, kuma karkacewa ne. Abinda al-Imam at-Tahawi ya faɗi kenan a cikin ainihin al-aqidatu tahawiyya, wanda yake aqida ce wannan kowa ya santa shahararriya wadda take bayyana aqida ta ahli sunna a tattakaice. Wa qala sharihu at-Tahawiyya ibn Abi al-Izz al-Hanafi, shine daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi, sharhin shi ne yafi ko na kowa fadi da kayatarwa, saboda yana da kyakkyawar aqida, yana kuma da ainihin ilimi na hadisi da fiqh, kuma yana da adalci. To don haka sai ya kasance Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ya sharhin wannan littafi. Sharhin wannan littafi da yato shine zamu ji kadan daga cikin abubuwan da ya faɗa. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi yace فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين, wane ne yafi bata fiye da mutumin da ya zama akwai kiyayya a zuciyar shi game da ainihin zababbu daga cikin mu'minai. Wasadati awliya illahi ta'ala, kuma shugabannin waliyan Allah madaukaki, duk wani waliyi da ka sani a duniyar nan baki daya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune shugabannin waliyan Allah. Duk wata karama da duk wani abu da za a ce ai waliyi kaza ya bayyana, babu tabbas akan cewa waliyi ne, domin Allah bai ba da garanti akan shi ba, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ba da garanti akan shi ba, amma sahabban manzon Allah, Allah madaukakin sarki ya ba da garanti akan su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da garanti akan su. Malaman musulunci sun yi yabo da kalmomi na alkhairi akan su. Don haka tabbas duk abin da ya bayyana tare da wani sahabi, to wannan abin ana kiran shi ainihin karama, kuma karaman nan tabbatacciyar karama wanda babu ainihin musu akai, ma'ana abubuwan da suka faru game da sahabbai na khawariqil ada, abubuwan da suka saba dabi'ar dan adam, kamar yadda al-Imam al-Bazzar ya ruwaito da isnadi mai nagarta daga ainihin wato cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai sahabin da yayi tafiya, annabi ya aike shi yana tafiya cikin daji, sai zaki ya taso mishi zai far mishi, sai wannan sahabi ya ce wannan zaki saurara, sai zakin ya saurara, yace manzon Allah ne ya aike ni kuma sai ka cinye ni sai zakin yace mu tafi rakaka sai da ya raka shi har zuwa kofar ganuwar garin da zai je sannan sai juya ya koma ya rabu da shi yay magana da zaki zaki kuma yay magana da shi babu mamaki babu shakka akan wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama dama malamai na ainihin aqida suka ce abin da ya zan karama abin da ya zan mu'jiza ga ainihin wani annabi zai iya zama ainihin karama ga ainihin wani wali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada labari ya a cikin sahih al-bukhari wannan yake yace wata rana wani mutum ya hau kan saniya yana tafiya yana dukanta ya nemi mata azaba sai ta juyo ta ce mali hadha khuliqtu kai ni fa ba dan haka aka halice ni ba ka hauni ka rinka jibgata sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat saniya na magana sai manzo Allah yace amantu bizalika ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko na yadda da haka kuma wa amana bizalika abubakar wa umar yace abubakar da umar ma sun yi imani da haka mai riwaya abu huraira yace a lokacin abubakar da umar ba su nan amma annabi ya yadda da imanin su don haka ya bada garanti in ku kuna shakka da ni da waɗannan manyan sahabbai na mun yi imani da haka jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan ya tabbata in ka karanta littafin al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaitan na shaykh al-islam ibn taymiya zaka samu haka ya tabbata babu shakka akan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsaye sai wani raƙumi ya rugo da gudu al-imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi sai ya zo ya kara kanshi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya daga kanshi yace jama'a cikin karabkan nan ta kuma tafiya ne masu ainihin zuwa sana'a da sauransu fatake sai yace cikin wannan tawaga ta ku raƙumin waye wannan sai wani mutum yace ni ne sai yace zo nan sai yace raƙumin ka ya ka kukan ka ce ya ka kuka akan ka cewa tun yana saurayi kake cin moriyar shi yanzu kuma ya tsufa yace sanda za ku fito gida yaji kana gaya wa matarka cewa raƙumin nan nawa yanzu ya tsufa ina dawo zan yanka shi yace to ya ka kukan ka manzo Allah yake ka kyale shi kada ka yanka shi ka saka shi a cikin dabbobi masu tafiya kiyo mana raqumi ya magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji maganar shi haka al-imamu ahmad ya ruwaito hadisi sahihi wani ba kawai yana kiwon dabbobi a cikin daji awaki da tumaki sai kirkice ya biyo shi da gudu ya sura akuya guda ya yanke da gudu ba kawai ya bi shi ya je turmishe shi ya kwato akuyar shi da ya taho sai wannan kirkeci ya tsaya ya turje ya ce yanzu nan saboda akuya kwaya daya da na dauka zan ci kuma ka biyo ni ka kwace wannan ba kawai ya ce a abun mamaki dabba na magana sai wannan kirkeci ya ce abun mamaki ya wuce ga Muhammadu can a cikin garin Madina ana saukan mai da labaran farko da karshen duniya kana nan kana bin dabbobi kai kana mamakin dabba ta yi magana ga abu mamaki can a Madina ba za ka je ka ji ba ka tsaya kana kiwo ba kauye mun fahimci wannan da kyau ko sai dawo ya zo Madina bai taba samun labarin annabi ba sai ta hanyar kirkeci shi nashi isnadin kenan ya zo ya binciki Madina aka yi mishi bayani aka kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba magujin shi ya ba annabi labari annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fara'a yayi dariya yayi murmushi ya ji dadi yasa akai as-salatu jami'a as-salatu jami'a duk sanda ake son tara musulmi in ba lokacin sallah ba haka ake yi ko lokacin sallah khusufi as-salatu jami'a nan da nan musulmi suka taru da rana tsaka lafiya annabi ya tashi yayi khutba yace ku saurari wannan mutum ya zo da wani sabon labari wannan ba kauye ya tashi ya juya labarai gaba daya manzo Allah yace na rantsi da Allah ba za a yi tashin duniya ba sai dabbobi sun yi magana wato an fara kenan wannan ba kauye ya musulunta to shi yasa babu mamaki to kaga irin wannan dukkan su khawarij lil'ada ne ya faru ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan me yake sunan shi karama kenan dan haka cikin aqidatul sahawiya sai kaji ya ce wa nu'minu bi karamatil awliya'i mu musulmi mun yi imani da karamar waliyai sa'id ibn zaid daya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al-imamu muslim da ibn sa'ad sun ruwaito hadisi sahihi Sa'id ibn Zaid kowa ya san shi yana daya daga cikin 10 'yan aljanna Sa'adun Sa'idun Talhatun wa Abu Ubaida mun fahimci wannan bayan Abu Bakrin Umar Usman Ali sai Sa'ad sa'idun, to wannan sa'idun din da kake ji sa'id ibn zaidin shine mijin fatima kanwar sayyidina umar, wanda umar yazo ya same su suna karatun alqur'ani lokacin shi bai musulunta ba, suna jin shigowar shi suka boye alqur'ani din, karshe akai abin da akai har dai umar yaje ainihin musulunta. To wannan sa'id ibn zaidin din yana da makwabciya a madina suna zaune, sai wannan makwabciya sai ta saka mishi kukan cewa ya ci filinta, ya ci iyakarta, ya yankan mata daga cikin fili. Sai ce ni Sa'idu ibn Zaidin, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, in ci filinki, bayan kunnuwan nan nawa sun jiye mini, idanuwa na sun shaida min, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci fegin wani ko ya ci gonar wani ko filin wani daidai da ɗani guda, kaga kamar inci bakwai kenan fa, za a nannado tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai, a maida ita kamar abin wuya a rataya mishi a filin alkiyama. Yace bayan naji manzon Allah ya faɗi haka, kuma zan ci filinki. Yace ya Allah, wannan mata ta cutar da ni, ya Allah ka makantar da ita, Allah ka sa kabarinta ya zama a cikin gidanta. Sahabin annabi ne ta bata mishi rai mallan, ya ja hadisi sannan ya mata addu'a, Allah ka makantar da ita ka sa kabarinta ya zan a cikin gidanta. Haka abin ya faru, ana nan sai ta makance dip, ran nan ta fito ban daki za ta je, ina za ta je, oho tana lalube tana lalube, faf sai ta an jama rijiya, akai juyin duniyan nan fire brigade, duk wata fire brigade yau waliin Allah ya addu'a ta gagara fitowa. Mun fahimci wannan, aka buga aka buga ta gagara fitowa, sai aka danna kasa akanta, addu'a ta karbu ko bata karbu ba, ta makance kuma kabarinta a cikin gidanta. To wannan karamatul awliya kenan jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? To duk mun imani da haka. To duk wani wali da kake ji a duniyan nan, wali mai buzu, wali mai tsuntsu, wali mai kutu, duk wani wali da zaka ji kasa yake da waɗannan waliyan, su ne sadati awliya illahi ta'ala, shuwagabannin waliyan Allah madaukakin sarki. Imam at-Tahawi abin nan Abu Ibn Abil Izzi yace babu mutumin da yafi bata fiye da mutumin da yazan yana kin sababbu daga cikin mu'minai, kuma shuwagabannin waliyan Allah madaukakin sarki ba'da nabiyina, bayan annabawa sai sahabbai, bal kad faddalahumul yahudu wan nasara bi khasla, yace kai har yahudawa da kristoci sun nuna cewa sahabban annabawa sun fi ainihin wato daraja a cikin al'umma su fiye da kowaɗanne mutane, yahudawa duk da kin Allah su, kristoci duk da san zuciyarsu da jahilcinsu, sai da suka tabbatar da cewa sahabban annabawa sun fi kowa daraja. Qila lil yahudi man khairu ahli millatikum, aka cewa yahudawa cikin mabiya addinin ku su waɗanne mutane ne suka fi alheri da daraja, qalu yahuda suka ce ashabu musa, sahabban annabi musa, wa qila lin nasara aka ce da kristoci man khairu ahli millatikum, a cikin mabiya addinin ku suwaye suka fi kowa daraja, fa qalu sai suka ce ashabu isa, sahabban annabi isa, wa qila lir rafida aka ce wa yan shi'a man sharru ahli millatikum, daga cikin mabiya addinin ku na musulunci kenan su waɗannan mutane ne suka fi kowa sharri, fa qalu ashabu muhammadin sai suka ce sahabban annabi muhammad sun fi kowa sharri, wa lam yastasnu minhum illa al qalil, sahabbai ba su ware ainihin wani daga cikin sahabbai ba sai yan kadan daga ciki, don haka wa fi man sabbuhum man huwa khairun mimman istasnahum bi adafin mudafa, daga cikin waɗanda sahabbai dinnan suka ware dama Abu Zarri da Miqdad da kuma ainihin abinnan Abu Zarri da Miqdad da Ammar, suka ce waɗannan ne kawai suna da sabani a tsakanin su, wasu su hada ba sa wuce 7 zuwa 10. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan ainihin da suka ware din da Miqdad da Abu Zarri da Ammar din ba su fa kai darajojin cikin waɗanda suka hada suka zaga ba, domin duk waɗannan uku din nan kan narke darajar su gaba daya, to darajar su bata kai darajar Abubakar ba shi kadai, su ukun ba wai a gwada kowanne daya da Abubakar ba, dama wannan bai isa ba, an narke darajar Ammar da Abu Zarrin da Miqdad dan Aswad, su uku din nan an narke darajojin su wuri daya su hadu su zama abu daya su ƙara ƙarfi, ba su kai darajar sayyidina Abubakarin ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in dai ba annabi ba babu wanda rana ta fito ta haska wanda ya kai daraja Abubakar. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To wannan kadan kenan. To wannan karkai mamaki daga cikin sharrin yan shi'a, ka karanta littafin Minhajus Sunnah Nabawiyya fa, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya bada labari daga cikin sharrin Ibn sharrin ƴan Shi'a fa ba sa kirge su kai 10 fa suka ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su ce 11 ba sa cewa 10 me yasa wai saboda waɗannan sahabbai guda 10 da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi darajojin su yace Ali fil janna sa'an Sa'adun Sa'idun Talhatun wa Abu Ubaida Sadatul Ghuraru mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan guda 10 annabi ya zo a lokaci guda ya zauna a kan mimbari ya lissafa su haka ya ce waɗannan gaba ɗaya Allah ya ba su aljanna to ƴan Shi'a na gaba da waɗannan mutane in banda Sayyidina Ali don haka ƴan Shi'a sai ainihin ya zama ba sa lissafi 10 ba sa kirga 10 saboda wai kar su kirga 10 su zama sun yi daidai da waɗannan ba sa kafa filas ko a masallaci ko za su gini haka za su dira ko gimshikai ba sa sa guda 10 saboda kar ya zama 10 lissafin da suke gaba da shi ne fa sannan ba sa sanya sunayen ainihin waɗannan sahabbai tare da cewa a cikin sahabban nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama ai akwai waɗanda yake sunayen su sun yi daidai da ainihin sunayen wasu daga cikin kafirai amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amince da waɗannan sunaye Sayyidina Ali a cikin kafirai babu Aliyu akwai aliyai ba ma Aliyu ba aliyoyi akwai su da yawa jama'a mun fahimci wannan a cikin kafirai babu Fatima akwai to shin wannan kasancewar a cikin ainihin kafirai akwai Fatima sai ka kisa wa yarka Fatima in ka sa Fatima kai ba kana koyi da manzon Allah ya sa wa yashi ba in ka sa Aliyu ba kana koyi da sunan Sayyidina Ali ba to haka in ka sa wa danka sunan Muawiya me laifi akan haka amma sunan Muawiya da Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar in ka ji shi a wurin dan Shi'a to muzuru ne ko mage ko kuma kare ko kariya ko alade namiji ko mace har ya kai ɗan Shi'a za su sassaka ainihin gunki na mace kyakkyawar mace jawur saboda annabi yana kiran Aisha da Umaira yar ja jawurce sai su suranta sura wai Aisha ce wannan su dauki bulala suna ta zunguda wannan gunki wai saboda Aisha ce wai ka karanta littafin Minhajus Sunnati Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'atil Qadariyya musamman ainihin mujalladi na farko na wannan littafi zaka ga kadan daga cikin sharrorin su ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu وقال البغوي في شرح السنه الامام محيي السنه الامام البغوي شي كما ga abin da yace game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala malik imam malik imam dar al hijra yace man yubghidu ahadan min ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi qalbihi alaihi ghillun wanda dikke fishi da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har kiyayya ta shiga zuciyar shi game da wani cikin sahabban annabi falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimina to in musulmi sun samu dukiya ba shi da rabo dukiyar gwamnati to ba shi da rabo wannan don me don ya zagi sahabi ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kiyayyar shi thumma qara'a qawluhu subhanahu wa ta'ala sa'annan al-imamu malik ya karanta maganar Allah madaukaki da Allah yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura abinda Allah madaukakin sarki ya kawo wa manzon shi na daga ainihin cikin garuruwa ma'ana fai'i shine aka tafi za a yaki kafirai kafirai suka ketare suka bar dukiyar su ba ai wahalar jihadi ba ba wahalar komai aka je aka kwashe dukiyar ila qawli hazwa inda Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim ma'ana imam malik ya jawo wannan aya Allah yace abinda kuka samu na irin wannan dukiya ba ku kada dawakan ku ba ba ku yi sukuwa ba ba ku yi yaki ba ba ku yi jihadi ba kawai Allah ya kawo muku dukiya to wannan dukiya za a kasafta ta za a aje ta daga ciki baitul mali musulmi gaba ɗaya za su amfana da ita sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rabo a ciki sa'annan musulmi su ma suna da ainihin rabo a ciki to irin wannan dukiyar sai Imam Malik yace duk wanda yake kin sahabi daya cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama bai da haƙi akai dukiyar musulmi ce har Imam Malik ya kai inda Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo a bayan su wadannan mu'minai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yaquluna rabbana ighfir lana suna addu'a suna cewa Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu lahira da imani al-aya har zuwa ƙarshen wannan aya to duk wanda bai wa sahabbai addu'a dama wannan aya sai da ta gama magana akan kasafta dukiyar musulmi tukuna, sannan ta nuna waɗanda za su ci dukiyar nan da za a kasafta to su ne masu yi wa sahabbai addu'a, to duk wanda ke zagi ko kin sahabbai to ba zai ci wannan dukiyar ba. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko?
وذكر بين يديه رجل ينتقص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبا امام مالك لاباري cewa akwai wani mutum yana nan yana suka yana cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, faqara malikun hadhihi alaya, sai al-imam malik ya karanta wannan aya, muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari, muhammad dai manzon Allah ne kuma waɗanda ke tare da shi suna da tsananin kiyayya da gaba ga kafirai, ila qauli hazwa, inda Allah yake cewa liyghiza bihimul kuffar, ma'ana waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna ainihin kin kafirai, suna nuna tsananin kiyayyarsu ga ainihin kafirai, kuma suna nuna matukar ainihin soyayyarsu ga muminai. Zaka gansu diman da'iman suna ibada, ruku'u da sujuda, sallah ba ta kubuce musu. Wannan kadan daga cikin sifofinsu kenan. Allah yake zalika masaluhum fit tawra, wannan shine misalin da Allah ya misalta sahabban annabi a cikin at-taura. Wa masaluhum fil injil, amma misalin su da Allah ya buga a cikin injila, kazar in akhrajahu akhraja shata'ahu, kamar shuka ce ka shuka dawa, sai wannan dawa sai ta fito, ya kake ganin ta sanda ta fito, sai ga ta fito da dan wani ganye siriri, ya tsan kasa an ka durmishe ta, ta mutu har abada. To haka sahabban aka siffanta su a cikin injila, ga su nan da farkon suka fito kamar ka murje su da hannu, amma ana nan ka dubi karan dawan nan ya tsaya jam, ya zo ya kafa kwauri ya kafu, hannunka zai iya jijjige shi hannu guda a lokaci guda bayan saiwa ta kafu? Amma a da farko fa za ka iya ainihin durmishe shi da yatsa guda ɗaya shi kenan. To haka sahabban suka taho, da farko kamar za a iya hallaka su, amma da suka haɗu suka yi ƙarfi sai ya zama babu wanda zai iya da su. Sai Allah ya ce yayi haka ne, ya raya sahabban ne har suka kai wannan matsayin, domin Allah ya bai wa kafirai haushi. To duk wanda sahabbai suka kai wannan matsayi yazo yana jin haushi, sahabbai suka kai wannan matsayi yazo yana jin haushin su, ya shigo cikin liyghiza bihimul kuffar, ya zama daga cikin kafiran da ke kin sahabbai kenan. Mun fahimci wannan, domin yana jin haushin matsayin da Allah madaukakin sarki ya kai su. Summa qala, sa'annan Imam Malik yace, man asbaha minan nasi fi qalbihi ghillun ala ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda di yawa yi gari zuciyar shi na cike da kiyayyar wani mutum ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, faqad asabatu hadhihi alaya, wannan aya ta haukan shi. Jama'a mun fahimci wannan, ya zama kafiri kenan domin yana kin su. Ka duba cikin littafin sharhus sunna mujalladi na farko shafi na 229. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan zantukan malamai biyu kenan, sai kuma imamu ahli sunna wal jama'a Abu Abdullah الامام المبجل امام احمد ابن حنبلي, وقال الامام احمد ابن حنبلي في كتابه السنه, امام احمد ينادى لتافي ده دان شيار ويچه شي daga wurin shi Abdullah, sunan shi kitab as-sunnah, juz'i ne karami haka kamar bulughul maram, yana bayani ne game da al'amura na aqida musamman da sunna jumlatan. Imam Ahmad yace, wa min as-sunnati dhikru mahasini ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kullihim, yana daga cikin sunna ambato da kuma bayani game da ainihin kyawawan dabi'u na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama baki dayan su ajma'ina, wal kaffu anizikri anillazi jara bainahum, da kuma kame baki game da abin da ya shiga a tsakanin su, duk abin da ya faru tsakanin sahabbai din nan ka kama bakinka, yin haka yana daga cikin sunna. Don haka mai risala ma yace ka kama bakinka game da abin da ya gudana a tsakanin su, kai musu addu'a. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Ibn al-Arabi a cikin littafin shi Al-Awasim yace waɗannan mutane, wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda Allah ya kiyaye takubbanmu daga shan jinin su, ma'ana sun yi waccan fitina lokacin bamana, takobin mu bai taba jinin su ba, yace to yanzu kuma mu kiyaye harshen mu game da mutuncin su, in ba haka ba mun kade. An fahimci wannan da kyau jama'a? To shine Imam Ahmad yace a kama baki game da abin da ya faru a tsakanin su. Misalin wannan shine a ce uwarka da ubanka a san da suka yi aure na fari din nan, auren kuruciya, shi ba cikakken hankali, ita ba cikakken hankali, si dambe ta dakko ta bariya, ya dakko muciya ta fasa mai goshi, ya fasa mata goshi, ta kada shi, ya kada ita,
a yanzu da ka girma ka kai shekara 30 50 40 zaka so a dauko wannan kundin tarihi duk wata tsohuwa da ta san wannan tarihi addu'a kake ta mutu ba haka bane ko ba haka bane saboda Allah baka san ai wannan tarihin gaba ɗaya sai ka ce to kuma tun da ya wuce ba tilka ummatun ba tilka ummatun kad khalat ai an ce tun da sun wuce ba to waɗannan sahabban sun fi uwarka sun fi ubanka sun fi uwata sun fi ubana sun fi na kowa jama'an fahimci wannan don haka wajibi a kame baki game da abin da ya faru a tsakanin su to kullun yan shi'a su wannan fitina suke son su tono su kawo maka wani tarihi wanda kai su kadai suka san shi a duniyar musulunci malaman musulunci ba su san wannan tarihin ba amma su suke da shi kuma za su yi maka ilzami su kafa maka hujja da shi cewa dole akan haka ne wannan tarihin nasu na ƙarya wanda su kadai suka kadaitu da shi akan haka ne suka kafirtar da sahabbai din kuma mun fahimci wannan da kyau ko Imam Ahmad yace faman sabba ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aw wahidan minhum fa huwa mubtadi'un rafidhi duk wanda ainihin ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dan bid'a ne kuma dan shi'a ne su malamai in sun zo suna magana game da ɗan shi'a masu zagin sahabbai sukan yi amfani da kalimar rafida domin ita shi'a kungiya ce wadda ke da fadi kamar yadda ahlus sunna kungiya ce wadda ke da fadi yanzu wanda ke bin aqida ta ainihin alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu da sauransu wannan mummunar aqida ta ash'ariyanci in ya tayi sai ya ce shi ahlus sunna ne wanda ke bin dariqun sufaye da duk bidiyoyin shi da ya kawo da hayaniya sai ya ce shi ahlus sunna ne saboda me saboda yana cikin karkashin wannan kungiyar dama musulunci kungiyoyi biyu raka yake da su ahlus sunna da kuma kungiyar ɗan shi'a to duk wanda ba ɗan shi'a ba to sai a ce yana cikin ahlus sunna to daga baya ne sai waɗannan kungiyoyi suka yi reshe sai aka samu ainihin khawarija sai aka samu ainihin mu'tazila to khawarija su sun yi wa bangaren shi'a da bangaren ainihin wato sunna tawaye suka ce da aliyun da muawiyun da sauran sahabban da suka shiga wannan fitina duk kafirai ne tunda sun dagwalgwala tarihin musulunci to khawarija kenan sun yi tawaye al'amuran su ya tafi kamar yadda ya tafi to duk wanda shi ba khawariji ba ba dan shi'a ba ba mu'tazili ba to a ilmance sunan shi ahlus sunna duk bid'ar da yake sai a ce yana cikin kungiyar ahlus sunna mun fahimci wannan to haka ɗan shi'a shi'a din kungiya ce mai fadi akwai rafida a cikin su akwai ismailiyya akwai zaidiyya akwai musawiyya ga sunan bangare bangare to waɗannan kungiyoyin da aka dubi aqidojin sai aka samu zaidiyya kungiyar shi zaid ibn al-husayn ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib dan tattaba kunnan sayyidina ali da ya zama limami na shi'a ya zo yana karantar da su sai suka yi mishi tambaya cewa algafata malam me zaka ce game da Abu Bakar da Umar sai ya ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda na yarda da su na yarda da halifancin su sai suka ce a wannan magana ba daidai bace tunda ka faɗa haka mun yi maka tawaye sai ya ce to ni kuma ina tawaye ga duk wanda yawa Abu Bakar da Umar tawaye to shine sai aka sa masa rafida masu zagin Abu Bakar da Umar da sauran sahabbai to zaidiyya su ma kungiya ce ta shi'a amma in duk sanda ake magana aka ce zaidiyya ba su daga cikin masu waɗannan munanan aqidojin al-Imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani yana daga cikin su zaidiyya ne mai littafin Nail al-Awtar to kaga ashe sunan kalmar shi'a in an yi amfani da ita to sunan kungiya ake fadi to amma mu a kasar nan yanzu in ba zuwa kai kace shi'a ba ba za a gane abin da kake nufi ba amma asalin waɗanda ake cewa kafirai daga cikin su kai tsaye sune ɗan ismailiyya da ɗan nusairiyya da rafida waɗannan sune su Khumaini ita ce shi'a da aka dauko dakwanta aka kawo Najeriya to dan haka tunda muna son Bahaushen da ke sauraron mu a nan kasar musamman ya fahimci abin da muke nufi in mun ce mishi rafida kafirai ne in mun ce mishi ainihin nusairiyya kafirai ne in mun ce mishi ainihin musawiyya kafirai ne kazimiyya da makamantan waɗannan ba zai gane ba ashe ya lazimce mu sai dai mu faɗi sunan da ya sani kuma mu bayyana ga manufar mu don ba haka ba zai fahimci abin da ake nufi ba don haka duk sanda kake karatu sai ka ga malamai suna cewa rafidi mun fahimci wannan innar rafida laysu minal muslimina kamar yadda ibnu hazm yake fadi a cikin sisal ba sa amfani da kalmar shi'a din suke ɗan shi'a kafirai ne saboda me saboda wata kungiya ce mai fadi akwai waɗanda suke musulmi ne daga ciki domin akwai sahabban annabi sun shiga ciki kamar waɗancan da aka lissafa Abbas su Ibn Abbas su wannan da muka lissafa a dazu Abu Dharr, Miqdad, Ammar da makamantan su cikin manyan malaman hadisi da sunna irin su al-Imam Abdul Razzaq, irin su al-Imam al-Hakim mai littafin al-Mustadrak, na haka cewa kungiyar jumlatan kafirai ne, kuskure ne. Amma su waye kafiran ciki? Su waɗannan su ne waɗanda muka lissafa maka. Mun fahimci wannan? To amma sai na ce me yasa to muke amfani da kalmar Shi'a din shine dan a fahimci Rafida din muke nufi, domin da wannan sunan ta zo Najeriya. Misali, kungiyar Ahmadiyya ta Ahmad Gulam. Ahmad Gulam wani mutumin kasar India ne ya taso, yace shine Ahmad da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, wanda yace fa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yace shine wannan Ahmad din, don haka yace ya yadda Muhammadu ibnu Abdullahi manzon Allah ne, amma ba shi ne cikamakin annabawa ba, amma manzo ne cikin manzannin Allah. In an ce ya za a fassara wacan aya wa khatamun nabiyina, sai ce a'a ba haka za a karanta ba, wa khatimu za a karanta, ta din sai a yi mata kasara a ce wa khatimun nabiyina. Annabi zobe ne na annabawa, ado ne na annabawa, amma ba wai khatam ba, ba cikamaki ba, shi ne cikamaki din, shi Ahmad Gulam din, mutumin kasar India ne ya rasu. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai ya samu magoya baya, to sai wannan suna sai ya karkasu. In ka zo nan Najeriya, ce musu ake yan kungiyar Ahmadiyya. Duk inda ka ji an ce yan kungiyar Ahmadiyya, don ka tafi wasu kasashen sai ka ji an ce Qadiyaniyya, duk su ne. In ka tafi wata kasar sai ka ji an ce Ghulamiyya, saboda Ahmad Ghulam. To ashe ya kamata ka fahimci irin waɗannan istilahat, waɗannan technical words, kalmomi da ake amfani da su mabambanta amma da manufa ɗaya. Misali, in ka zo Najeriya sai a ce mu, sai a ce ƴan Izala. In ka tafi Sham ka samu su Muhammad Nasiruddin al-Albani da shi da almajiran shi, sai a ce as-Salafiyya. In ka tafi ƙasar Misra ka samu ainihin su Khalid da makamantansu, Muhammad Hamid al-Fiqi da makamantansu, sai a ce Ansarus Sunna. In ka taho Sudan ma sai ka ji an ce Ansarus Sunna. Amma duk gaba ɗaya mu ne da ƴan Izala ne. Ai, mun fahimta da kyau ko? To amma duk inda ka je sai ka ji akwai sunan da ake a nan ƙasar ma, yanzu mu nan Zaria da Jos da sauran ƙasashe, sai a ce ɗan Izala. Amma an ka tafi Kano ba safai suke cewa dan Izala ba, sai su ce dan Ahlus Sunna. Mun fahimta? To amma duk menene? Abu guda ne. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? To shine Imam Ahmad yace duk wanda ka jina zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dan bid'a ne kuma dan Shi'a ne. Hubbuhum sunnatun. Kaunar sahabbai sunna ce, wa du'a'u lahum qurba. Yi musu addu'a kuma to ibada ce wadda zaka nemi Allah ya biya maka bukata da ita. Ma'ana zaka iya cewa, ya Allah, don kaunar da nake wa sahabbanka, ya Allah ka saka na aljanna, ya Allah ka biya min bukatata. Qurbatun ibada ce wadda zaka nemi Allah ya biya maka bukata saboda ita, saboda Allah ne da manzon Allah suka farlanta mana musosu. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Yawwa. Wal iktida'u bihim wasilatun. Kuma koyi da su sahabbai din, to hanya ce wadda za ta sadar da kai zuwa ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wa sallama. Wal akhadhu bi atharihim fadila. Kuma ruko da ainihin abubuwan da sahabbai suka zo da shi, to wannan wata falala ce. Ma'ana duk mutumin da aka ga yana bin salafiyanci kenan, yana koyi da su sahabbai da suka gabata, to wannan ya samu wata falala ce, Allah ya mishi, sai gode Allah. وقال امام احمد يجي لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساوئهم بهلت ووني يا انبچي وني ابو daga cikin munanan ayyuka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala yatun ala ahad minhum wala yatun ala ahad minhum بهلت ووني suka game da wani daga cikin sahabban annabi ba faman fa'ala zalika wanda ya anbaci wani mugun abu na wani sahabi ko ya soki mutuncin wani sahabi faqad wajaba ala sultani ta'dibahu ya zama wajibi sarki shugaban kasa gwamna iya ne dagaci ne hakimi ne mai anguwa ne wajibi ne wanda ke shugabancin al'amarin jama'a ya ladabtar da wannan mutum da ya ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum muka zo dandali irin wannan sai mun maimaita cewa kamun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa zazzaki muna nan wannan kamu to a saka har daga cikin tuhumar da ake mai ya zaga ya ci mutuncin sahabban manzon Allah ya yi wa Mughiratu ibn Shu'ba qazafi ya ainihin qaryata Abu Huraira ya ci mutuncin Sayyidatuna Aisha As-Siddiqatu binti Siddiq a gabatar da waɗannan tuhumomin tukuna sa'annan a ce kuma yawa gwamnati kaza an kama shi da makirci da kutukutu da kaza duk baki ɗayan musulmin Najeriya sai mu ce alal aini war ra'as mun yadda da abin amma wallahi in ba a saka waɗannan ba nifaka ce azzalume ne suka kama azzalumi duk ku tafi Allah ya tona asirinku kawai za mu ci mun fahimci wannan da kyau kullum muka zo irin wannan dandalin sai na maimaita wannan magana domin gashi a cikin karatu ne muke karanta yanzu Imam Ahmad ne yake magana fa Imam Ahmad ba yana daga cikin malaman fiqh ba a ko ba ku aiki da magana malaman fiqh ne ku ai malamin fiqh ne yanzu yace duk wanda ya zaga ko ya ci mutuncin wani sahabi wajibi ne ga sarki ya ladabtar da shi wa uqubatahu wai in baka santa adibahu ba ma sai aka fadi da kalmar da Bahaushe ma na amfani da ita ai mishi uquba ina ma'anar uquba a kama shi a wahalar da shi ai azabtar da shi ai mishi iyakar azaba laysa lahu an ya'fu anhu Imam Ahmad yace bai halatta sarki ya yafe wa duk wanda ya zaga ko ya ci mutuncin wani sahabi ba bal yu'aqibuhu dole ne sarki sai wannan mutum uquba summa yastatibuhu sannan ya neme shi da ya tuba zaka tuba daga cin mutunci da zagin sahabbai da kai fa in taba qubila minhu idan ya tuba sai a karbi wannan tuba wa in lam yatub idan bai tuba ba fa aada alaihi aluquba a sake maimaita mishi wannan uquba ai mishi azaba wa khalladahu fil habas sarki ya sa shi ainihin ya zauna dauri gashi nan dindindin hatta ya tuba har sai ran da ya tuba wa yuraji'a ya dawo yace ya bar wannan magana in ba haka ba kuma a bar shi a cikin kurkukun nan har ya mutu wannan Imam Ahmad kenan yayin magana amma malikiya cewa suka yin kaza ji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama nan take za ka kama ka kashe ka babu wani magana a tsaya wai ana maka ma uquba jama'a mun fahimci wannan in kana son ganin wannan ka je ka karanta littafin al-Imam Ibn Kathir al-Bidayah wa an-Nihaya a cikin mujalladi na 8 juz'i na 16 daga ciki ka je ka gani me yake ya kawo akalla labarai guda biyu na alƙalan malikiya a zamanin Ibn Taymiyyah aka samu wani dan shi'a sunan shi al-Hasan yana ainihin karantarwa ina karantar da yara islamiya kullu yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama rannan kuma sai har tafiya sai taho masallacin juma'a yazo wai zai wa'azi sai sako zagin sahabbai nan da nan aka kama shi aka kai shi wurin alƙali na Hanabila domin a wancan zamani tunda zamani ne waɗanda yake duk waɗannan mazhabobin akwai masu bin su a garuruwan akwai alƙalin Malikiya akwai alƙalin Ahnaf akwai alƙalin Hanabila akwai alƙalin Shafi'iyya sai aka kai shi wurin alƙalin Hanabila me yiwa waɗanda suka kama shi ɗan mazhabin Hanabila ne so kai shi wurin alƙali alƙali ya bi wannan magana ta Imam Ahmad ya doke shi ya sa aka hore shi yadda ya kamata amma bai tuba ya bar wannan magana ba sai aka ce a kai shi wurin qadil qudatil mislati wani alƙalin alƙalai ne sunan shi al-mislati qadil malikiya alƙalin malikiya ne aka ce a kai shi can yanzu za a ji hukunci aka kai shi ka zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yake in ya zaga ya sake bude baki ya ce ya la'anci Abu Bakar da Umar da Hafsa da Aisha alƙali ya ce a ji a sara wuyan shi aka ji aka sara wuyan shi aka sake samo wani yayi haka aka sake kai shi wurin wani alƙali na Hanabila yayi mishi irin wannan horo na sunan Hanabila karshe waɗannan mutane suka jawo shi suka kai shi wurin wani alƙalin na Malikiya yace aje da shi bayan gari inda ake sai da dawaki ai mishi ainihin wato abin nan aje a kona shi aka je aka kona shi waɗannan bayanai da muka kawo suna nan cikin littafin al-Bidayah wa an-Nihaya Ibn Kathir yau shekarar shi 700 da wani abu da mutuwa shi ya rubuta wannan labarin a idan shi aka yi ruwaito jama'a mun fahimci wannan to duk wanda ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ina alƙalan malikiya waɗanda da an saba wa malikiya za su fito gidan rediyo kamar kaza mai kwai an zo an yi sallar juma'a karfe 9 na safe wannan alƙali ya fito amma wannan ya saba wa mazhabi wannan ya saba to ga wani ba mazhabi din ya saba wa ba fa gaba ɗayan alkitabu was sunna wa ma alaihi al-umma ya saba wa fa amma kuma kun yi shiru kuma a zariyan nan kuma wancan da ya sallar juma'a karfe 9 daidai ya bi saba Allah ba bai saba manzon Allah ba dan manzon Allah yakan yi sallar juma'a karfe 9 wani lokacin tabo karanta Tirmidhi in baka da abin nan littafai da zaka je ka karanta mutawwalat in baka samu wannan baka karanta koda bulugul maram mana ko subulus salam ka je ka gani manzon Allah na sallar juma'a wani lokacin karfe 9 kuma har yanzu mutanen kasar Saudi Arabia sukan yi haka ba hujja ka kenan da an taba ka ce Saudi Arabia ba Saudiya ma nayi to Saudiya ma suna yi to kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa wata ran ai juma'a karfe 1 wata ran karfe 2 wata ran karfe 9 wata ran karfe 10 daidai da sallar juma'a a kar wannan na daga cikin dalilan da yasa aka ce juma'a ta hadu da idi ta daya ta fada akan mutane in ka je idi a wannan ranar ba sai ka je juma'a ba in kuma kaga dama zaka iya kwanciyar ka lokacin juma'a ka je to yana ne ya tabbata Abdullahi ibn Zubair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana khalifan musulmi a makka sai ainihin idi ta hadu da ranar juma'a da ya sallar idi shikenan suka yi zaman su a gida ba su sake fitowa ba sai sallar la'asar ko azhar ma ba su yi ba ka san mutane sai wannan yaje ya samu shehun shi yaje ya ce ai yau suwana kaza suka yi sai wani yaje ya samu Abdullahi ibn Abbas yace algafata malan yau an yi wani abu mamaki a garin nan me akai sai yace ai kaji abinda a kasar Basra ibn Abbas yana Basra ko Kufa yace kaji abinda ƴan uwanka dake Makka suka yi wane ne sai ce Abdullahi ibn Zubair yayi sallar idi da juma'a tazo bai fito yayi juma'a ba bai yi azhar ba sai sallar la'asar yayi sai ce asaba sunna ya dace da sunna annabi haka ake son malaman sunna in wane ya gaskiya ku ce yayi gaskiya alfahari ya tabbata ga sunna ba wane kuka ba girman ba girman ya tabbata gare kuma amma sunna ta tabbata ka zo ka ce ai ba haka bane ana nan ran da karatun mutane ya gano wurin sai a ce ashe wane ƙarya ya faɗa da ya soke maganar nan gata karatun nan bulugul mara subulus salam sunan abi dauda sunan tirmidhi da sauransu jama'a mun fahimci wannan to mutun ya salla juma'a karfe 9 a Kaduna a refinery ko aka tattaro shi aka zo da shi gaban sarkin zazzau wane mutun aka zo da shi gaban sarkin zazzawo ya tuba shi kuma dan uwan dayan ka tuba su fara tuba daga abin da suke tukuna mana mun fahimta ya tuba to da ya tuba sannan aka zo aka yada to yayi ya tuba yayi kuskure ko ya koma ya ci gaba da a'a sai ya ce a zo da malamai a zo da littafai ba haka Allah ya ce ba a zo da littafi qul fa'tu bit tawrati fatluha a zo a karanta mana aji amma an kudin da na littafi sun jefar da littafi wara a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila suka karbi an kudi kadan suka ainihin boye gaskiya karatu na cikin bulugul maram mata ma sun ji malamai suna ta takamniya a gidan radio suka ce oh wadannan malamai sun yi abun kunya nace oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace da ake ganin kamar ita ce asfalu safilina a ilimi har ta iya gano cewa wannan malami kabcecen malami yayi wauta domin wannan ba kuskure bane domin jahilci ba lallai bane ya haifar maka da wauta ma'ana ka jahilci abu karka nuna tunda baka sani ba babu wannan abu da wannan matsala ta taso ba ku sani ba sai ku je ku tabbincike cikin littafai haka ne ko ba haka ba sai ku zo ku samu haka abin yake hadisi kuma ma sahihi a cikin sahihi muslim Anas yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar juma'a yace sai da muka dawo sallar juma'ar tukuna yace amma rana bata fitar da inuwa ba bata zawali ba har an yi sallar juma'ar an idar da hudu bar da komai suka dawo yace amma babu inuwa rana tana nan bata zawali ba akan mas'ala ta furu'a aka gurfanar da wani gaban sarki kuma wannan da ya zagi sahabban nan a bayan gidan sarkin yake ma kuka jajibo wani daga Kaduna ba za ku iya fusgo na bayan gidan sarki ko wurgi kuka yi da shi zai fado fada mun fahimci wannan sai a gurfanar da shi gaban sarki ka zagi mughiratu ka zagi wani ka zagi wani ina dalili haka za a fara yi tukuna ba wai daga zuwa ina dalili ya kawo nabi'una bi ilmin in kunta minas sadiqina sai a ce ya kawo hujja a cikin ilimi in maganar shi akwai gaskiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to dama kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala za mu yi karatu kasar biyu ne don haka za mu ainihin wato cire wannan kuma mu saka ainihin na biyu insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك